sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku shirinmu na yau Talata 17 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baba Makeri, ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce matakan da aka dauka kan China sun taimaka wajen dakile take-takenta na neman gurgunta tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. Shedu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan kyarkwatar yankin Tigray da ke arewacin kasar jiya Litini. Sannan shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na matukar damuwa da yadda cutar corona ke yaduwa a yanzu musamman ma a Turai da Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa fargabar ƴan uwan wasu ɗalibai da aka sace su akan hanyar Kaduna zuwa Abuja na ƙaruwa saboda naira miliyan 450 na kudin fansa da ake nema daga gare su. Lamarin da ke tabbatar da satar mutane na ƙaruwa akan wannan hanyar.
Duk mutumin da ke bin hanya Abuja by road nake ce mai in za ka hawo hanya ka hau ta ƙarfe 1 na rana. Shin da kai wani awa kana tafiya ka wuce wannan zone. Shin lokacin da za ka je Kaduna ko za ka je Kano ko za ka je Abuja to kar ka yadda ka bar Abuja ƙarfe
Shugaban kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya NNPC Alhaji Mele Kyari ya bayyana dalilan da yasa gwamnati ta yi karin kuɗin mai na baya-bayan nan.
Duk karin da aka yi bai zai wuce kiman da kasuwa ta kawo ba. Kuma kuɗin da kasuwa ta kawo ba su da yawa ba shi bambance shi da na wancan wata duk bai wuce naira 300 naira 500 kuma wannan kasuwa tana ya ta canza.
A yau ne kuma za mu kawo ƙarshen muhawara tsakanin manyan jam'iyyun Ghana da suka hada da NDC da NPP yayin da kasar ke shirin babban zaben shugaban kasa da ƴan majalisu a ranar 7 ga watan Disamba akan shirin tsaka mai wuya wanda za mu duba abubuwa da dama a wannan safiyar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na kwarzanta nasarorin manufofinta kan China. Tana mai cewa manufofin sun taimaka matuƙa wajen taka burki da kuma jan kunnen China game da yunkurinta na yin zagon ƙasa ga tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. A wata takardar bayani ta jiya Litini, zagaye na biyu na bitar manufofin ma'aikatar kan China, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce ma'aikatar ta samu ci gaba ainin wajen tsaida barazanar China. A yayin da har yanzu akwai sauran aiki, ma'aikatar ta himmantu ga ganin an gurfanar da duk masu sacewa ko amfani da wasu haramtattun dabaru wajen mallakar fasahohin Amurka da kasha ta makomar nan gaba, a cewar ba. A watan Nuwamban shekara ta 2019 ne Attorney General ɗin Amurka na lokacin Jeff Sessions ya kaddamar da manufofin na ma'aikatar shari'ar Amurka kan China, wanda a lokacin ya ce mun ga leƙen asirin da China ke yi bai tsaya kan abubuwan da ta saba yi kansu ba, kamar cibiyoyin tsaro da bayanan sirri. Yanzu ya zarce zuwa kan wurare irin su ɗakunan bincike da jami'o'i, kuma muna ganin yadda ake ta yaɗa farfagandan China a jami'o'inmu. Burinmu shine inganta bin diddigin da ma'aikatar shari'a ke yi da kuma ɗaukar matakan shari'a kan aika-aikar China. Shedu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan headquarter yankin Tigray da ke arewacin kasar jiya Litini, a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa wannan tashin hankalin da ke ta ƙaruwa ya tilasta 'yan gudun hijira sama da 25,300 gudu zuwa kasar Sudan makwabciya. Mazauna Makele sun gaya wa muryar Amurka cewa lugudan bama-baman ya yi rugu-rugu da gidaje, sannan ya ɗan lalata wasu ɗakunan kwana na ɗaliban makarantar majami'ar St. George da ke Felage Hewitt. Shugaban ƙungiyar TPLF Debretsion Gebremichael ya gaya wa kafar labarai ta Reuters cewa an kashe farar hula aƙalla biyu jiya Litini, kuma wasu da dama sun ji raunuka. Babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin. Jiya Litini, mataimakin firaministan Habasha da Mike McConnell ya ce gwamnati na duk abin da take iyawa wajen kare farar hula. A halin da ake ciki kuma, garin Hamdayat da ke kan iyaka a kasar Sudan yanzu ya cika da dubban yan gudun hijira daga yankin Tigray na kasar Habasha waɗanda suka tsere matashin hankali. Daga cikin yan gudun hijira kimanin 8,000 da suka iso a baya-bayan nan, akwai iyayen wasu bakwainin yan tagwaye waɗanda ke kwance cikin wata bukka. Allah tilas wannan iyali ya baro asibitin da ake jinyar yan tagwayen a Tigray. Da an saka su cikin na'urar kwanci, to amman bayan da aka kai harin ban kan birnin sai muka gudu muka zo nan. Abinda mahaifinsu Burhanu Gobrufai ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a wani ƙauyen da ke jihar Kassala ta gabashin ƙasar, ya ƙara da cewa mahaifiyarsu ba ta da nonon shayarwa sosai, muna jika garin fulawa ne mu ba su sha, likitoci ba su amince da haka ba, muna ji muna gani ƴaƴanmu za su mutu.
Kafin Ibrahim ya kawo sauran labaran duniya, duk da bayanai da suka biyo bayan sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja a ranar Lahadi da La'asar da ake cewa an ceto mutum tara, amma biyu da suka hada da direban motar safa sun rasa ransu, bai tabo batun korafin ƴan uwan ɗaliban sashen harshen Faransanci na Jami'ar Ahmadu Bello ba da aka sace akan hanyar da neman kuɗin fansan naira miliyan 450. Daliban da yadda su ma suka taso daga Kaduna su 15 na kan hanyarsu ta tafiya cibiyar harshen Faransanci da ke Badagiri a jihar Legas ne, inda aka siya rutsa da su. Ga dai Nasiru Adamu Eli Kaya da rahoto akan haka.
Ni kaina da Allah ya kubatar daga mausatar mutanen dan Ankara da muka yi dab da inda barayin suke a yankin Rijana, muka yi wori bas ban ga jami'an yan sanda kan hanyar ba, har sai da lamarin ya lafa muka nufi wajen da jerin kumbar motoci, muka ga motocin da lamarin ya rutsa da su. Yar uwar daliban da ke aji na uku a jami'a ta ce mausatar sun gugu waya suna bukatar kudin fansa kan kowane dalibi da jimillar kudin ta tashi naira miliyan 450, maimakon bukatar ayi amfani da karfi wajen ceto daliban. Matar da ta bukaci a boye sunanta ta nemi a roki masu satar su rage kuɗin ko kuma su tausaya wa ɗaliban.
Ana fama ne su yi hakuri, din dai so yaran nan su ga lafiya su yi hakuri ko su sauka mana a rage mana ransom ɗin.
Miliyan 30 kuke nema gaba ɗaya kan yaran kiɗan?
Ba kan yara ba, an kira ne each person they are 16 apart from the 3 that are short.
Daga ina suka taso?
Daga Kaduna suka taso a nan part a Mando. Dan Allah mallam ku taya mu ku taya mu a roƙe su su yi hakuri ko da za su sauka mana kuɗin ne yaran nan su ga lafiya yaran makaranta ne.
Dama ina za su je a Legas ne?
Nan na Badagiri.
Oh, da makaranta tana rufe yanzu ita ABU Zaria?
Eh, can makaranta suke a gun. In su gama wurin for like period of 6 months sai su dawo ABU, that's 400 level sun graduate kenan sun gama. Dan Allah ku koya mu kar a yi wani abu kuma da za su yi shi su zo su ba ya zama muna da matsala. Dan Allah a taya mu dai mu dai muna roƙani, a taya mu da addu'a domin ba abin da ya ce addu'a, wurin da mutum ya kasa Allah zai yi nashi.
Alhaji Muhammadu Murtala dattijo ne mazaunin Kaduna da kan bi hanyar ya ce da safi ba a samun cin karo da masu satar, ya kwatanta da yadda lamarin ke aukuwa da yamma.
Jiya na ganka kan jiji da ce dan su kai me kai kafin wannan hanya da magariba.
Kafin karfe ma 4 na yamma ne fa.
A da mu lokacin da suke fata mutane kenan, saboda lokacin ba wani dan security da zai iya bin su shiga wannan daji.
To
eh ai shi sa duk mutumin da ke bin hanya Abuja by road nake ce mai in za ka hawo hanya ka hau ta karfe 1 na rana, inda kai wani awa kana tafiya ka wuce wannan zone din. Duk lokacin da zaka je Kaduna ko zaka je Kano ko zaka je Abuja, to kar ka yadda ka bar Abuja karfe 2 ko karfe 3 kar ka yi haka.
Yanzu a tuna watannin baya babban sojojin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce ba wani hatsari ga bin hanyar.
Wannan hanya lafiya kalau take, kowa ya fita ya bi wannan hanya. Fargaba na tsoro a fitar da shi. Kana iya bin jirgin kana son ka bi jirgi. To amma wallahi hanyar Kaduna Abuja tsaf take.
Koda kuwa baya an samu sararawar masu satar akan wannan muhimmiyar hanya, to yanzu dai sun dawo ka'in da na'in. Ni dai ban ga wani firgici na fitar hankali a fuskokin mutane ba lokacin da ake satar, da hakan ya nuna abun ya zama jiki. In ka ɗebe wani mutum da ya kasa tallafa wajen tura wata mota da ta kasa tashi don ɓare karkarkar da jikinsa yake yi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Eli Kaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya.
To Baba Mukeri, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO, ya ce hukumar na a tabakinsa matukar damuwa da yadda cutar corona take yaduwa yanzu musamman ma a Turai da Amurka. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai jiya Litini yayin hira da yakan yi da yan jarida a birnin Geneva cewa yaduwar coronar ta kai ma'aikatan jinya abin da ya kira makura. Tedros ya dawo headquarter WHO jiya Litini a karo na farko tun bayan da ya killace kansa na tsawon makonni biyu a matsayin kandagarki bayan da ya yi mu'amala da wani mai dauke da cutar. Tedros ya kuma yi marabalale da abin da ya kira labari mai karfafa gwiwa game da rigakafin COVID-19, to amma ya yi gargadin cewa bai kamata mutane su yi sake ba saboda kawai sanarwar jiya Litini da kamfanin harhaɗa magunguna na Moderna da kenan Amurka ya yi. Kamfanin ya ce rigakafinsa ya samu ingancin kashi 94.5 cikin 100 wajen yaƙi da cutar bisa ga sakamakon wucin gadi na mataki na uku da na ƙarshe na gwajin maganin a likitanci. An damƙe wani tsohon kocin wasan takobi ko fensin na jami'ar Harvard da kenan Amurka da wani ɗan kasuwa mazaunin jihar Maryland saboda zargin sun kauce ka'idar ɗaukar ɗalibai a cewar ofishin atonin Amurka da ke birnin Boston. Ana zargin Peter Brown mai shekaru 67 wanda tsohon kocin wasan takobi ne da aka kora a shekara ta 2019 da laifin karɓar cin hanci sama da dala miliyan 1.5 don ya taimaka ya samar ma biyu daga cikin 'ya'yan ɗan kasuwa mai suna Jay Jack Zhao mai shekaru 61 gurabe a jami'ar Harvard ta wajen sa su cikin kulob ɗin wasan takobi na jami'ar. An yi zargin cewa a shekara ta 2013 Mr. Zhao, wanda ke da wani babban kamfanin sadarwa, ya ba da kyautar dala miliyan 1 ga wata gizauniyar wasan takobi da Mr. Brown ke tafi da ita. A wannan shekarar sai aka ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan Mr. Zhao a jami'ar Harvard, shi kuma ɗan na biyu jami'ar ta ɗauke shi a shekara ta 2017. A ƙarshe, masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar nan ta Iota ta gawurta zuwa mataki na 5 yayin da take dab da dara Nicaragua. A rahotanta na baya-bayan nan, cibiyar lura da manyan guguwa ta ce lallai guguwar ta Iota ta kusa fantsama kan Nicaragua, inda ake kyautata zaton za ta haddasa iska mai matuƙar ɓarna da guguwa mai halakarwa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da dai sauran matsaloli.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin farashin man fetur da kamfanin kasuwancin albarkatun mai na PPMC ya sanar a baya-bayan nan, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari ya bayyana dalilan da ya haddasa ƙari da aka samu. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari ya ce ƙarin da aka samu a farashin man fetur a ƙasar na da alaka da yanayin sauyin da ake samu a farashin kasuwannin duniya.
Abin da ya faru dan ƙari aka samu a kudin man na a kasuwan duniya, kuma muka yi dan canji kaɗan wanda ba shi da yawan da ake faɗi a cikin kafafen jarida musamman na social media. Abin da yake ya kasance shi ne mu muna la'akari da wahalar da wannan ƙarin man fetur zai kawo jama'a, kuma ya adadin kokarinmu mun tabbatar cewa duk ƙarin da aka yi bai zai wuce kiman da kasuwa ta kawo ba, kuma kafin da kasuwa ta kawo ba su da yawa, ba shi bambance shi da na wancan wata duk bai wuce naira biyu ko naira biyu da wani abu, kuma wannan kasuwar tana ya ta canza domin ya yi misali satin gaba a ce kasuwar ta faɗi sai kuma rage kuɗin wannan so da tun da babu tallafi kan wannan mai da ke ciki. Abin da yake kawo karancin mai fetur rashin man fetur ne na farko, na biyu kuma an ka samu rigingimu na yadda motoci za su tafiyar da kuma wakila fitinan aikata da sauransu, duk wannan Allah ya sa an kawo da su.
Mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato Ikman Abubakar Megandi ɗakin gari ya yi bayani da haka.
A halin da ake ciki dai
NNPC ta yi ƙarin farashin mai ta mai da shi naira 155 da kobo 17 yadda ainihin mu 'yan kasuwa muke saye a private depot. Saboda haka mun ba da umarni 'yan kasuwanmu su masu canza farashin su zuwa 170.
Shugaban kungiyar taimakawa gwamnati da al'umma wato PSCI Ambassador Ahmad Abdulaziz ya ce
in an duba ƙarin a duba yadda gwamnati ta samu kanta gwamnati ta yi asarori irin wannan COVID-19 din da aka samu. Saboda haka dole gwamnati ta yi tunani wani hanya za ta iya bi wanda yake cewa za ta farfaɗo da wani bangare wanda za a samu rayuwar mutane masu yi. Amma kuma ya kamata gwamnati ta duba kafin ce wannan abin su ta duba abin da mutane suke ciki a cikin ƙasa.
Shi ma Ibrahim Habib Saruna ya yi bayani akan batun.
To daman kamar inna shedul din ya bayar sun ce za a fara sai da farashin man fetur a Najeriya da kan naira 168 zuwa 170. To da haka duk farashin da ka dauka yayi yadda da mutane su tantance wannan mai yake da kyau. Kamar filling station dina mun dauki farashin 170.
Direban keke na Peps Raja Habibu ya ce
ya shafe mutun da dai abun ya karo ya wanda yake kake kashewa wajen cika tanki a da. Yanzu an samu karin kusan 300. Abokan hudan mu dai gaskiya ba wani karin da muka musu yadda muka saba haka muke yi har yanzu saboda abun ya zama hakuri da juna yadda kasar take tafiya.
Sanarwar karin dai na ci gaba da jawo cece-kuce inda wasu 'yan Najeriya suka nuna fargaba akan yadda karin zai zama musabbabin tashin farashin kayayyakin masarufi a kasar. Suna mai cewa gwamnati na dada sanya mutane cikin kuncin rayuwa. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Arewacin Ghana, arewacin Ghana gabaki ɗayanta, akwai aikin da ake yi yanzu wanda ba ta yi ba arewacin Ghana gaba ɗaya. Ita ce wani aiki da ake ce mata Kwali Gudan Project. Wannan aikin nan gwamnati ta invest $1 billion a kan wannan aikin.
Ba ba ɗaya ɗaya da wata ce mata maganan ga ɗaya wuta ɗaya da ka iya ka kare shekara uku da rabi ba ɗaya. Batun hanyar jirgin gada yake gaya maka an za a yi daga Tamba zuwa Kosovo, ita ma mai fara.
Kuma ina fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku muhawara ko kuma kashi na ƙarshe na muhawara da Baba Yakubu muke riye shirya mana game da babban zaben da ake shirin yi a ƙasar Ghana ko kuma ake cikin hidimar yin sa, wanda akan haka ne ya gayyato giggan wakilan manyan jam'iyyu guda biyu na NPP da NDC wanda dukkansu sun taɓa kafa gwamnatoci kuma ɗaya daga cikin su yanzu haka ita take da gwamnati. Inda kuma za mu ci gaba da ko kuma za mu ƙarƙare muhawar da muka yi kwanaki muna ji a wannan shiri na ƙarshe. Yau za mu ji daga cikin wannan gwamnatoci biyu na NPP da NDC wacce ce tafi samar da tsari mafi kyau na samar da hanyoyi da makarantu da sauransu. Kuma ina aka kwana da shirin da aka ce ita jam'iyyar NPP ta yi na cewa za ta shibka ma'aikatan samar da ayyukan yi a dukkan manyan yankuna na ƙasar Ghana. Akwai kuma maganar hanyar jirgin ƙasa da ake yi wanda aka ce har yanzu ba a kammala shi ba. Za mu ji yadda aka ƙarƙare akan wannan ba tare da ɓata lokaci ba. Ga Baba Yakubu makeri da bakinsa.
Bari mu kawo ainihin maganarmu ta ƙarshe wadda za mu yi shi ne batun gine-gine da Bature zai ce infrastructure, wanda yake kowace gwamnati idan ta zo tana iya bakin ƙoƙarinta ta tabbatar da ganin ta iya ta yi infrastructure. Da Allah, wannan ina so mu yi amfani da minti biyu-biyu kacan mu iya mu yi wannan maganar mu ƙari. Alhaji Ahmed Ayuba, menene irin abubuwa da kuka yi na gine-ginen ci gaba kama daga hanyoyi, makarantu, duk dai wani gine-ginen ci gaba da jam'iyyar ku ta yi wanda kuma za ta yi kuma wani nan gaba idan ta sake samun ragama na mulki?
To na farko malam makeri, da dama idan ina magana ina cewa a tarihi ba taɓa yi ba, so da yawa mutane sun su ɗauka kaman ina dai faɗa ne. To a tarihin Ghana, a arewacin Ghana gabaki ɗayanta, akwai aikin da ake yi yanzu wanda ba taɓa yi ba a arewacin Ghana gaba ɗaya. Ita ce wani aiki da ake tasha wurin harkar noma da wurin harkar tattalin arziki ma gaba daya a arewacin Ghana. Baya ga haka, a jihar Arewa a Tamale, akwai shataletalen da muke yi wanda ba a taɓa yi ba a arewacin Ghana. Ba a taɓa yin interchange ba, akwai shi yanzu ana nan ana yi. Akwai ɗaya wanda ake yi a sakandi Takurage. Akwai sauransu kuma wanda ake yi. Akwai expansion da ake yi na park project a Takurage. Akwai hanyar jirgi wanda yanzu muke nan ake yi daga Tema zuwa Akusumbo. Ai rayuwar kuma akwai wanda muke sa niyyar zamu yi daga Accra zuwa Kumashi. Sauran kuma wayannan su ne kaɗan daga cikin ayyukan da muke yi wanda zai canza rayuwar al'ummar Ghana. Wanda za su tuna da gwamnatin Nanari su ce lalle-lalle wannan gwamnatin ta zo ne saboda ta bari rayuwa yi wa al'ummar Zango sauki, al'ummar Ghana sauki.
To a wannan ni nace minti biyu amma bari in tambaye ka alƙawla da kuka yi wato za ku yi kowane gunduma za ku yi ma'aikata za ku kafa wata ma'aikata da za a ɗauki mutane aiki shine One District One Factory. Ina wannan batun gine-ginen ma'aikatu?
Muna nan muna yi. Yanzu haka da nake magana mun gina sama da wurin 55 wanda an kammala su ana nan ana aiki.
Yanzu haka a Ghana? To madalla Alhaji Audu, maganan gine-gine muke yi shine wani irin gine-ginen ci gaba gwamnatin ku ta yi da kuma wanda ta yi tanadi tana so ta yi nan gaba idan ta samu dama ta koma kan mulki. Kana iya maida martani na minti ɗaya sai ka yi minti biyun ka na wannan gine-ginen. Ko da yake ya faɗi wasu abubuwa ban sani ba ko baka ji ba. Kana nan amma ya gwada wurare na Balugu Project Auto. To shi ke da tunda ka ce. Bismillah kake da sarri. Bismillah kake da lokaci.
Ba daya baba ba daya daya da muke ce maka maganan ga daya guta daya da kai ya kare shekara uku da rabi ba daya. Wato hanyar jirgin ga da yake gaya maka an za a yi daga Tema zuwa Akusumbo. To Muhammad ya fara. Aikokin da Muhammad ya fara da daman su shine suka zo suke yi. Nace ya gwada maka daya baba daya daya. Na yi gaya maka Rich Hospital mun gina ga sunan shi.
Amma Alhaji Audu Arif, ai ci gaba da ayyukan gwamnati wani abu ne mai kyau wanda yake in ka duba a baya ma sauran gwamnatoci sun yi. So baka ganin yana da kyau a ci gaba da aiki?
Ba kaka ci min lokaci
ba. To, ai za a cike ba lokacin ka rakai.
Ban damu da wannan kaka ci min lokaci.
To.
Kai kana tambaya na magana. Ba kamar da bisa ka ci min lokaci.
Ana baka lokacin ka duka ya.
Tun da muka fara maganan kan ce ka bari ya gwada. Nace maka ka bari ya gwada ɗaya da aka tare. Ba ɗaya da ya gwada maka. Ba ɗaya da ya gwada maka. Ruwa gwada muna aji nawa aka kara. Lantarki ya gwada muna ba ɗaya da suka yi. Kanta hajjin mota ma ba ɗaya da suka kare. Ba ɗaya. Ƙasar Jingana suke faɗi menene na ya bebe nan da motoci ke bi. Ba ɗaya da suka yi suka kare. Aka fara. Aka kare cikin shekara hudu. Babu. Saboda shi zamu yi ka rabu da batun manifesto ka ce mu gwada abin da muka yi ya gwada muna abin da suka yi shi ne nake gwagwada makan ga wayanda aka kare yanzu aka secondary school nan M3HS sun ga secondary school da John Mahama ya gina kowane school yana ɗaukan yara 1,500 school ɗaya yana ɗaukan yara 1,500 ta duba 47 an ga da muka kare 1,500 gudano suke cikin wannan makarantu. Na ce maka MPP, ai yana ce maka an ba da albashi, an ba ka menene, na ce maka kudin ana ci ne, sai ka ci min gaddama. In ka tara kudi, ka dauki ka ba ma'aikatan kiwon lafiya. Ce in din mai ciwon ba hospital da za shi a duba shi. Ina amfanin kudin da ka dauki ka ba
ma'aikata.
To mun gode. Mun zo mu yi infrastructure ne, ko mun zo mu raba kudi. Ba mun zo mu raba kudi ba ne. Ina son baban ka ba shi dama ya kira maka ɗaya cikin shekara hudu ɗaya ba ɗaya ba goma ba biyu ba ma ɗaya da aka fara cikin gudun nan aka kare ana amfani da shi.
To mun gode Alhaji
Audu.
To mun gode Alhaji Audu Arif. Ina jin mun dasa aya amma za mu bari ku yi kalmominku na ƙarshe akan abubuwa da muka musamman ma kira da za ku yi ga mutanen Ghana wurin ganin an tabbatar da zaɓe cikin natsuwa da kwanciyar hankali don saboda a yi zaɓe a gama lafiya kamar yadda aka yi zaɓukan baya. Alhaji Audu, menene shawaranka ga al'umman Ghana musamman akan harkar zaɓe?
A kiran jama'an Ghana su bude idonsu su duba abin da zai faru, domin na haku faru da iya ya kulle komi cikin kasan gaba kaman zaben da za a yi ba zai samu ba, saboda shi nashi ne a sa mai ayyan yasunan shi ɗan daba, a sa mutum ɗan daba rigan police, a sa mai ɗan daba rigan soja, su je suna dukan masu duban zabe na NDC, saboda shi war idonmu ya ja. Kowa ya jefa ƙuri'an shi ya tsaya wurin na har lokacin da za a kirga. Aka kirga ka ga abin da aka kirga aka samu.
To mun gode.
Sannan ka bar wurin. Za a kirga a kai. Kowa ya hutu shi ya tsaya ya ga ka a cuce shi. Ni dai abin da nake roƙon jama'a kenan. Abin nan a yi shi da gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske. Alhaji Ahmed Ayuba, kai ma a gurguje, menene shawaranka ga mutanen Ghana?
To shawara ta da zamba al'ummar Ghana ina ce ina so in tunasar da su akan wata magana da Alhaji watan dan ƙwayar roke faɗa da yake cewa tun da rani yake zuwa isassaka yi gyara gonarsa yi kai iri yi kuma yi kai taki, idan damuna ta sauko za ta same shi a shirye. Idan manomi jam'iyyar NDC aski ya kai gaban goshi, damuna ta zo, lokacin girbewa ya zo, babu abin da ta shuka a zango, sai dai kullum ta nemi ta hada jijiyar muya tana harbin iska.
Alhaji Ayuba, kamar da hankali wurin shawaran mutan Ghana rabu da zancen NDC da Allah.
Da haka ne nake so in kira ga al'ummar zango da al'ummar Ghana gaba daya cewa nasarorin da muka samu shekara uku da rabi din nan ko kare wannan nasarar mu je da kwanmu da kwarkwatanmu muje ba ƙura'a kuma muje ba an ƙasa da na'adu don ku ado ƙura'a saboda ayyukan da yake yi ya ci gaba da yin ayyuka ya share mana hawaye a zango ya taimaka wa zango ya hoɓɓasa ya yi yadda ya kamata a zango ba kaman waɗanda suka zo can ba waɗanda suke cewa su ƴan zango ne su zango nasu ne ba yadda muka yi da su yadda suka yi da mu ma zaɓe su. To mu nuna musu cewar shekara ta canza. Siyasar da ake yanzu ba na gishiri ne in baka manda. Nana Ado ya ba mu gishiri al'ummar zango mu bashi manda.
To mun gode kwarai da gaske malamai da wannan fashin baki da kuka zo kuka yi a kan shirin wato tsaka mai wuya, da fatan insha Allah wani abu ne kuma za mu sake tuntuɓanku don mu ji kuma wasu ƙarin bayani akan batutuwa da suka shafi rayuwar al'ummar Ghana. Mun gode.
To malamai a gaishe ku da aiki, mun gode kwarai da gaske ga baki namu Alhaji Ahmed Ayuba na jam'iyyar MPP da kuma Alhaji Audu Arif na jam'iyyar NDC, sannan da shi Baba Yakubu Makeri da ya shirya wannan muhawara kuma gabatar da ita, haka da kuma Grace Alheri Abdu da ta hada mana ita wannan muhawara din. A madadin su dukkan, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC, muna fatan mun ba ku lafiya, sai mun dawo muku da wani sabon shirin Allah ya kai mako mai zuwa. Assalamu alaikum.
Kuma dalla yanzu ko ga labaran duniya, amma wannan karo a takaice.
To Baba Makeri, ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce matakan da aka dauka kan China sun taimaka wajen dakile take-takenta na neman gurgunta tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. Shedu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin Tigre da ke arewacin kasar jiya Litini. Sannan shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na matukar damuwa da yadda cutar corona ke yaduwa a yanzu musamman ma a Turai da Amurka.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Jidoni wanda ya bada umarni da ma injiniyarmu na wannan safiyar. Baba Yakub Makeri ne da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.